إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidu Ad-Da'wati wal Irshad a unguwa ta Cité de Pitié a birnin Niamey inda muke gabatar da karatun littafi na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu iko aiki da abin da muke karantawa a kafin mu ci gaba akwai tambayoyi guda biyu a mai tambaya ta farko yake cewa tambayar da muka ce ce zamu bari sai yau mu ba da amsar ta yake cewa wata mata ce ta tambayarsa wai har akwai bambanci tsakanin sallar mata da ta maza tace domin akwai wurare da yawa da take ganin in an ce yanda maza za su yi su ma mata za su yi to za a samu matsala mun gane ko ta bada misali da wajen daga hannuwa lokacin da mace tace Allahu Akbar yace domin a wannan wurin idan tace ta daga hannuwanta hijabi yakan iya dage maiwa al'aurata ta hoto to muharrar tambaya ta farko wai shin har akwai bambanci tsakanin sallar mata da maza a kai tsaye babu bambanci tsakanin sallah ta mata da maza domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gaban sahabbansa da mata da maza duka suna a wuri guda bayan ya kare sai kuma yace musu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi kuma kaida ce a wajen malaman usul suke cewa aljinsayn mushtarikani fil ahkam mushtarikain fil ahkam ma'ana jinsin maza da mata suna haduwa a cikin hukumce hukumce idan Allah ya ce maza su yi abu kaza to har mata an umurce su idan Allah ya ce mata su bar abu kaza to hatta maza an umurce su amma sai suka ce illa bi dalili likhtisas sai da dalilin da ya nuna cewa wannan na maza ne su kadai zallan su ko kuma wannan na mata ne su kadai zallan su to sallah tana daya daga cikin abin da maza da mata suka hadu a ciki to sai dai akwai wurare kadan wanda ake shan bamban tsakanin maza da mata ko su wuraren ba sa da alaka ta kai tsaye da sallah ma'ana ba sa daga cikin rukunin sallah wuraren wuri na farko shine dangane da abin da ya shahi me yake da suna al'aura ta mata lokacin da mata su za su yi sallah wajibi ne a gare su liƙe gaba ɗayan jikin su hatta dugadugai ma'ana kawahu sai dai tahin hannu da huska wannan shi ya halatta mace ta bayyana shi a lokacin da take a wurin sallah wannan ita ce fatawa ta mafi yawancin malumai shi kuma namiji fa bakin guyuwa abin da ya cibiya mun gane ko kenan nan ne aka samu bambanci na farko sannan wuri na biyu da ake samun bambanci tsakanin sallah ta maza da mata shine wajen bayyana karatu mace ba a kowane wuri bane za ta bayyana karatunta ta daga muryarta akwai lokacin da idan akwai maza a wurin wanda in ta daga murya za su ji muryarta za su iya fitunuwa da muryarta to a wannan lokacin za ta yi karatun nata a asirce mun gane ko amma shi kuma namiji duk inda ya samu kanshi zai bayyana sallar sa sannan wuri na gaba shine dangane da abin da ya shahi lokacin da ake cikin tsakiyar sallah ana sallah maza da mata mata za su tsaya a bayan sahu maza su kuma su tsaya a gaba hatta ma sai da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairu sufufir rijali awwaluha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha mafi alkhairin sahu na maza shine na farko su kuma mata mafi alkhairin sahun su shine na karshe kun ga anan ma an samu cinkaro na maza su gaba ake so gode yaushe na mata su kun mi na mata su kun baya dan me yasa dan saboda lokacin da mace ta yi nisa a sahu na karshe ta yi nisa da maza to kuma wannan shi aka huso mun gane ko sannan bambanci na gaba shine idan ana tsakiyar sallah sai liman yayi kuskure to wajen gyara ma liman su mata ba subhanallah za su yi tabi ne kamar yanda yazo a hadisi aman fi ma'na alhadith manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tasfiqu lin-nisa'i wat-tasbihu lir-rijali ma'ana su mata idan za su ta da liman tabi za su su kuma za su ce mi sai su ce subhanallah dan saboda mi aka ce ita mace ta yi tabi dan saboda muryata tana iya tafitini liman liman misali a ce kasurgumin gabro ne ala a cikin sallah ya ji mata ta ce masa subhanallah gagali akwai matsala kenan to she sa musulunci sai ce ita mace za ta yi mi za ta yi tabi kun gane ko wannan shine amma kuma in kato ne namiji dan uwanka kenan shi tsoro ma Allah tana aiwa zai baka ba ma ya fitine ka ba wannan shine kenan wannan su dai ne wurare wanda za a iya cewa akwai bambanci tsakanin sallah ta mata da maza to sai dangane da yanda tace wajen daga hannu in tace za ta daga hannu za ta hijabin ta zai dage to a lokacin ai ba dole bane daga hannun sai ta daga shi sama akwai yanda za ta yi daidai apple daidai ka hada kenan in daidai ka hada ta yi kenan kun gani hijabin ba zai daga ba mun gane ko kuma sannan a wannan zamanin da muke akwai hijabai wanda ana huddo hannuwa kenan idan ta sa irin wannan hijabin babu wata matsala insha Allah wannan shi dai ne kenan a takaice duk abin da aka ce maza su yi a cikin sallar su su ma haka mata za su yi sai tambaya ta karshe wannan yake cewa a yace malam na kasance idan ina akan hanya naji me yake da suna naji ana bege ma'ana bege wannan da ake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai abin ya kasance ina birge ni ina jin dadi ina jin begen nan yace hatta ma sai da ya kai na fara saurare kadan kadan na fara sa ana turo mini a cikin salula ina saurare yace to kuma abun akwai kida a ciki shin wannan har ya halatta ko kuma bai halatta ba wannan ita ce tambayar sa yana akan hanya yana jin bege abun yana ratsa masa zuciya har ya kai ga shi ma yana sa ana turo masa yana saurare to abun harko shine me hukuncin bege me ake cewa bege shine yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin bege shine halacci ya halatta ai begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali ma yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka rike begen sa to sai dai ya ake begen to nan ne matsala take idan aka ce bege mutane sun asa bege wai shine ka zo kana kada kai kana zano manzon Allah kana kaza kaza manzon Allah kaza manzon Allah kaza yana ɗaya daga cikin bege shine ayi salati a hadisunan manzon Allah kace mi sallallahu alaihi wasallam wannan bege kai yana ɗaya daga cikin bege ka zo kana bayanin falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin bege kai kokarin koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali ma wannan shine mafi girman bege to bege wanda ya shahi na baki a cikin waƙe hatta a zamanin manzon Allah akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wanda ya shahara wanda shi mafi yawanci aikin sa ma shine bege ko a wajen yaƙi aka tai shi aikin sa shine bege shine Hassan bin Thabit ya shahara sosai a wajen begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai ya shi Hassan kin yayi ko kuma ya sahabban manzon Allah suka yi begen haka ya kamata a ce mun lura sahabban manzon Allah suna bege amma ba sa sa waƙe ba sa sa kida a cikin sa mun gane ko don haka kenan duk begen da aka yi aka sa kida a cikin sa to wannan begen bai halatta ba a saurare sa domin kida ya zamanto ana waƙe a ciki ko kuma ba a waƙe a ciki baya halatta ga musulmi sauraron sa mun yi bayanin sa a kwanaki ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ti 'alan nasi zamanun yastahilluna al-hirra yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane za su zo daga baya wanda za su halatta giya da me yake da suna da caca da kuma abun da ya shahi waƙe-waƙe ma'ana kaɗe-kaɗe kenan wannan hadisin sai nuna cewa ashe a can da haramun yake sai su kuma da suka zo suka yi mi suka halatta shi mun gane ko to kenan wannan shine kenan wannan hadisi yana nuna mi yana nuna wannan kaɗe-kaɗen baya halatta ya kasance an ambaci sunan manzon Allah a ciki ko ma Qur'ani ne ake karatu sai dai ma ya kasance wanda suke yin suna mi suna a cikin kuskure domin sun hada ƙarya da gaskiya a wuri guda ma'ana sun hada sabon Allah da kuma mi da kuma biyayya zuwa ga Allah kuma yana da kyau mu san da cewa mafi yawancin begen da ake a wannan zamanin akwai guluwi a ciki me ma'anar guluwi shine wuce gona da iri a wajen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin wasiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ƙarshen rayuwarsa yake cewa la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam inma ana abdullahi wa rasulihi ake cewa kada ku wuce gona da iri wajen yabona wajen begena kamar yanda yahu kamar yanda nasaru suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa har suka kai sa a matsayi nawa na Allah dan Allah mun gane ko sannan sai manzo Allah ya ce ni bawan Allah ne manzon sa ne wannan kenan shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sauraron wannan baya halatta kasancewar zuciyarka tana so ba shi zai nuna maka cewa dalilin ya halatta ba domin Allah yake cewa innan nafsal ammaratun bisu zuciya a koda yaushe za ta so ta yi umurninka da abin da yake mummuna kuma akai tsaye akwai wanda shi ba bege ke birge sa ba shi diji arafat ke birge sa to dan ya birge shi kenan sai a nuna cewa ya halatta kin gane ko kenan idan wani yana nuna cewa dan yana samun natsuwa yana jin dadi ana wannan shi ke nuna ya halatta kenan wannan ba dalili bane muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bin tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya kamata a yau idan ba a tashi abin nan ba a manta ba har yanzu muna a cikin babur rahni wa ghairihi babi mai bayani akan jingina da abin da ya kama da haka a yau zamu tashi hadisi wanda yake bayani akan haƙƙin makwabtaka kenan shine hadisi na biyar a cikin wannan babin daga Abi Huraira maliki cewa an Abi Huraira radiyallahu anhu an karbo daga Abi Huraira yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa ya ce la yamna'anna jarun jarahu kada makwabci ya hana ma makwabcinsa an yaghriza khashabatan fi jidarihi akan ya suka icce a cikin ginarsa thumma yaqulu abu huraira sannan sai abu huraira yace mali arakum anha mu'ridina biyasa naga kuna kauda kai daga wannan maganar wallahi naran tsida Allah la armi yan nabiha baina aktafikum zan jefar da ita akan wuyoyinku akan kafadunku wannan hadisin abu huraira ne yake cewa ana zamne a cikin fadar sa ne sai me yake da suna aka kawo rigima wani makwabci ne yake so ya me yake da suna ya soka icce akan ginar wani misali zai yi gina ne sai ya aza itacen katangar sa itacen dakin da zai yi akan ginar makwabcin nasa to shine sai makwabcin nasa ya hana masa rigima ta kauri aka kawo kara a wajen Abu Huraira to shine sai Abu Huraira yace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada makwabci ya hana ma makwabcinsa ya soka gi ya soka icce a cikin ginar sa mun gane ko to shine a ƙarshe sai yake cewa ya naga kuna kauda kai daga wannan ma'ana wannan kamar ya muku nauyi yace wallahi zan ga ya muku wannan maganar koda ko ta muku nauyi me wannan hadisi yake nuna muna wannan hadisi yana nuna muna yana ɗaya daga cikin haƙƙin makwabci akan makwabci idan ya buƙaci wani abu izuwa gare sa wanda yake larura a gare sa ya yadda ya yi masa wannan abun misali shine manzo Allah anan ya ba mu misalin mi soka katanga misali makwabci ne yake son yayi runfa mun gane ko sai ya kasance yana so ya aza itace na runfar akan ginarka dan saboda ya rage masa sashi shinnai masu yawa to kina a wannan lokacin shine sai manzo Allah ya ce kada ka hana masa kina mun ga anan ne umunni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine malamai suke cewa wannan hadisin wai ba ya shahi abun da ya shahi itace bane a duk wani abu wanda makwabcinka yake da bukata wanda a asali kai gare ka babu cutarwa a gare ka idan ya nema to umunni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa kai mi ka yadda ka bar masa shi yasa a lokacin Umar bin Khattab an me yake da suna an wani ya kawo karan wani makwabcinsa akan cewa ruwa suna cika masa gida kuma sannan babu inda zai iya hidda hanyar ruwa in ba ta gidan makwabcinsa ba ya nemi makwabcin nasa da ya ba sa izinin ya hudda hanya wadda za ta bi da ruwan gidansa su wuce ya kiya a lokacin da ya kawo masa kara sai Umar yasa aka kira wannan makwabcin nasa yayi masa fada yace ka je maza ka bashi dama ya bude hanya ruwa su zo wucewa mun gane ko kenan wannan sai Umar ya nuna cewa ashe dole ne mun gane ko ashe da shari'a ake yi idan makwabci ya nemi wani abu wanda kai babu cutarwa a gare ka, to dole ne sai ka basa wannan. Dama sharadin shine idan ya nema kuma ya kasance a ƙarƙashin neman nasa babu cutarwa izuwa gare ka. Mun gane ko? Misali da a ce idan ruwan kai ma suka shigo a gidanka, idan muka ɗauki wannan ƙadiyya ta Umar, idan suka shigo a gidanka kai ma babu wurin huta, to a wannan lokacin mi za ka yarda? Ba za ka yarda ba, don saboda mi? Don saboda kai ma akwai cutarwa a gare ka. Kuma manzo Allah yake cewa la darara wa la dira, kada ka cutar, kada a cutar da kai. Wannan hadisin dai yana karantar da mu girma da yake na haƙi tsakanin makwabta. Shi yasa a lokacin Umar bin Khattab ba a jima mun taɓa yin hudu ba akan wannan. Abdullahi bin Umar wataran an dahwa mai yake da suna, an yanke yar tumkiya aka yi dahuwan nama aka rarraba, an kawo masa zai ci, har ya ɗauki loma zai sa baki, sai ya ce ahdaitum li jariyil yahudi, kun kai wannan nama a makwabcina ba yahude? Sai ce domin na shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu, mala'ika jibril bai gushi baina min wasiya akan in kula da makwabci har sai da nayi tsammanin cewa in makwabci ya mutu to yana ɗaya daga cikin wanda za su yi gadon sa makwabcinsa, dan saboda girman mi, dan saboda girman haƙi da yake a tsakanin mi, a tsakanin makwabta. Wannan shine kenan. Aha, hadisi na gaba mala yake cewa an Aisha ta radiyallahu anha, an karɓo daga Aisha yardar Allah ta ƙara tabbata a gare ta, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa, ya ce man zalama qida shibrin, duk wanda yayi zalunci ko da a ce daidai da ɗani guda ne, wannan shine ɗani qida shibrin, ma'ana shine daidai da ɗani guda, min al-ardi na ƙasa, tuwiqahu min sab'i aradina, za a ratayo masa da shi daga can ƙasa ta bakwai. Mun gane ko? Mi wannan hadisin yake nunawa? Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi zalunci na ƙasa, ma'ana na iyaka, misali ko da a ce daidai da ɗani guda ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kwarkware daidai wannan wurin sai ya kai can ƙasa ta bakwai, a ranar tashi alkiyama a rataya masa shi zai ɗauke sa. Ka san ko ba ƙaramin abu bane. Kaga a nan kin a sama zaka gani bai taka kara karya ba, amma a ce a kwarkware shi har zuwa ƙasa ta bakwai, to wannan shine yake tahiya mai nisa sosai. Mun gane ko? Wannan shi kadai kin idan aka ce a kilgasa da wani mai yake da suna da wata tazara haka ta duniya a nan yan, zaka ga kilometer ne masu yawa. Mun gane ko? Ma'ana dai wannan hadisin yana nuna muna ka'ida da malumai suke cewa ma haruma kathiruhu fa qaliluhu haramun, ko kuma fa qaliluhu muharramun, duk abinda aka ce da yawan sa haramun ne, to hatta kadan kin sa haramun ne. Mun gane ko? Kun ga anan niyan wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna muna girman wannan zalumcin ne, shi yasa bai ba mu misali da gida ba gaba dai a ce kai zalumcin kare guda. Mun gane ko? Domin wannan ko anan duniya aka gaye sa za a ga cewa babban abu ne, musamman a cikin yamai an ce an kwace ma kare guda. Mun gane ko? Wanda yake miliyoyi, misali a ce a liberté yake, kare guda a liberté, ka san ko akwai tsada. To shine dan manzon Allah ya san da cewa anan duniya in aka faɗi wannan mutane za su ga abu ne mai girma. Mun gane ko? Kenan za su ga cewa karamin ba komai bane. To shi yasa sai manzon Allah anan ya bada misali da dan kadankin. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Shi yasa ya zo a hadisi wataran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba akan zalunci, yake cewa duwan kada ɗayan ku ya zo a ranar tashi alkiyama yana ɗauke da tumkiya tayar, ma'ana tana me, ko kuma yana ɗauke da saniya laha khuwarun, yana ɗauke da saniya tana masa umbo, ko kuma yana ɗauke da raƙumi yana masa ƙara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idan ya hadu da ni kada ma yace ya san ni. Mun gane ko? Nan mi manzo Allah yake nuna musu, yana nuna musu duk abin da ka zalumta a ranar tashi alkiyama za a dalo maka shi akan bayanka. Wani zai iya cewa ya za a yi a ce a dalo ma mutum raƙumi a bayansa, to wannan abu ne na tashi alkiyama wanda yake abu ne na gaibi. Duk abin da kuma Allah ya ba mu labari akan cewa zai faru kuma zai faru. Mun gane ko? Wannan shine ne kenan. Duk wanda yake so ya zo a ranar tashi alkiyama baya ɗauke da komai a kan kansa, to yi ƙoƙari ya ga cewa ya rabu da haƙƙin mutane tun a nan niyan duniya. wannan hadisin dai har yanzu yana karantar da mu girma da haƙi na makwabtaka don mafi yawanci ana samun cin iyaka musamman abin da ya shahi gona mun gane ko wannan shine kenan a han sai hadisi na gaba manzo Allah sallallahu alaihi Abdullah ibn Umar yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullah dan Umar yardar Allah ta kara tabbata a gare sa shi da ma'aifinsa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lallai annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa amala ahla khaybara yayi jinga da mutanen khaybara ala shatri ma yakhruju minha akan rabin abun da yake hutuwa na daga gonar ta khaybara min samarin na daga ayan itace aw zar'in ko kuma kayan noma wannan hadisin Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jinga da yahudawan khaybar khaybar dani daga cikin meke da suna kauyuka na yahudawa to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude wannan garin na khaybara sai aka kwace wannan kasashen nasu aka baiwa musulmai to sai kasance a lokacin musulmai su sun shagaltu da yawan meke da suna tahiyya jihadi da yada addinin Allah sai ya kasance gonakin na khaybara suna salwanta ba a samun meke da suna albarkacin noma yanda ya kamata to a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda yayi jinga da yahudawa tun da dama su suka saba noman wannan wurin mun gane ko sai manzo Allah yayi jinga da su da sharadin idan aka yi noma su za su sha shibka su yi noma idan aka girbe kayan noma sai a zo a yi raba tsaka su su dauki rabi shi kuma rabi sai a sasa a cikin baitul mali ma'ana sai manzo Allah ya dauki rabi a sasa a cikin mi a sasa a cikin dukiyar musulmai mun gane ko ba'ana abinda wannan hadisi ke karantar da mu shine ya halatta mutum yayi jinga da shi da wani kai kana da gona shi kuma wannan mutumin baya da gona amma kuma yana son yayi noma mun gane ko to ya halatta ka bashi gona ba za ka amshi ko dala ba da sharadin ya noma in ya noma a raba abin da ya noma tsakiya shi rabi kai rabi mun gane ko wannan shine kenan kenan har yanzu dai wannan hadisin yana ƙara tabbatar mana da fadin manzo Allah annasu ala shurutihim mutane suna akan sharadin su mun gane ko wannan shine kenan sai wannan hadisi har yanzu kuma yana nuna muna halacci da mu'amala da kafirai tunda anan mun gani manzo Allah yayi jinga da su kenan mu'amala ce tsakanin yahudawa da musulmai mun gane ko asali mu'amala tsakanin wanda suke a addini guda ko kuma wanda suke addinin su ya sha bamban misali musulmai da wanda ba musulmai ba shine fadin Allah madaukakin sarki la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah madaukakin sarki bai hana ku yi mu'amala ba da dukkanin kafuran da ba su hudda ku daga cikin gidajen ku ba sannan ba sa yakin ku ba sa kokarin yakin addinin ku to matukar kuna zamne asalum alum ba sa taba addinin ku to Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta muku ku yi mu'amala da su mu'amala ta duniya amma duk abin da ya shahi addinin su duk abin da ya shahi addinin su to wannan ba za ku samu su hannu ba hatta idan ya kasance ma za a zalunce su yana da kyau a ce kun taimaka musu mun gane ko domin wannan shi zai sa addinin ya shiga a cikin rayuwarku ya rayuwarsu mu'amalar da kuke da su kamar yadda ya tabbata akan mafi yawancin wanda suka musulunta a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulunta ne ta dalilin mi ta dalilin kyaukyawan ɗabi'unsa ma'ana dai a takaice kowanne mutum kowanne iri ne idan dai har zai zamna da kai ba tare da ya cutar da kai da addininka ba to musulunci bai hana mai yake da suna kayi mu'amala da shi ba akwai ƴan uwantaka a tsakaninku ƴan uwantaka ta mi ƴan uwantaka ta mutuntaka ma'ana kasancewar shi mutum ne kai mutum ne kamar yanda wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa fi mattaqatu awal autanu tajma'una kum naghsilu alqalba mimma fihi min wabari ma'ana idan dai har ya kasance kasa ta hada mu ka kiyaye haƙina na addini na kiyaye haƙinka na addininka baka cutar da ni ban cutar da kai ba to kenan babu wani abin da zai kawo mu raba gari ma'ana zamu zamna dai lami lahiya laune ma'ana dai wannan hadisi na muna ashe musulunci ba addini bane na ta'addanci kamar yanda su turawa suke yadawa kasancewar gashi nan yayi mu'amala da wanda suke makiya addinin su ne wa su ne yahudawa kishiyar kenan yanda su musulmai suke samun kansu a cikin kasashen su sai mu zo a hadisi na gaba malai yake cewa ar-rafi ibn khadij an karbo wannan hadisin daga rafi dan khadij malai yake cewa kunna akthar al-ansari haqlan mun kasance a cikin mutanen madina mu ne mafiya yawan gonaki wa kunna nakri al-arda kuma mun kasance muna bada suhurin gona ala anna lana hadhihi akan cewa mu ke da wanga bangaren wa lahum hadhihi su kuma suke da wanga bangaren wa rubbama akhrajat hadhihi wataran sai wanga bangaren ya hutar da ayyan itace wa lam tukhrij hadhihi shi kuma wannan bangaren bai hutarwa fanahana an zalika sai manzon Allah yayi muna hani akan wannan fa ammal wariq amma idan da zinariya idan da azurwa za a yi ita ce wariq falam yanhana to bai hana mu akan yin wannan ba kina wannan rafi'i ne yake cewa yake bada labari akan cewa sun kasance a cikin mutanen Madina babu wanda ya hisu gonaki ma'ana hilaye masu yawa na gona to yace sai ya kasance a can da suna bada suhuri yanda ake suhurin shine za ku zo ni ke da gona kana son kai noma a ciki sai in ce maka to wannan bangaren nawa ne duk abin da ya hito a wannan bangaren in ka shubka nawa ne kai kuma wannan bangaren shine abin da zai hito naka to shine yake cewa wataran sai ayi damuna tayi bangaren da yake na mai gona ne sai ya hito lahiya lau hatsi su yi kyau amma bangare na wanda yake shi aka ba suhurin sai abu ya lalace mun gane ko to kenan kun ga anan akwai mi akwai zalunci mun gane ko wannan shine yace to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai ya hana mu akan yin irin wannan suhurin sai ya umurce mu da idan za mu yi mu bayar da azurha mun gane ko ma'ana mu ba da kudi idan a wannan zamanin ne amma kuma ya halatta ayi ma'ana tara ba tsaka kamar yadda manzo Allah yayi da yahudawan kai ke da gona ga ta nan ka noma abinda ya huta za a raba dan me yasa shi wannan ya halatta dan saboda a cikin sa in an yi asara kowa zai yi asara mun gane ko amma shi kuma a cikin wannan fa wancan fa takan iya wani ya asara bata shahi wani ba mun gane ko to wannan kenan shine sai yake cewa wali muslimin ga riwaya ta imam muslim an hanzala ibn qais an karbo daga hanzala bin qais qala yake cewa sa'altu rafi' ibn khadij na tambayi rafi' bin khadij an kira'il ardi bizahabi dangane da suhurin kasa da zinariya suhurin gona da zinariya wal wariqi da kuma azruha fa qala sayati la ba'sa bihi babu laihi akan wannan innama kana an-nasu ai abunda ya sa manzon Allah ya hana wancan kin shine innama kana an-nasu mutane sun kasance ne yu'ajiruna ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam suna bada haya akan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bima ala al-madhiyati da abun da yake a bakin manyan manyan gulabe wa aqbalil jadawili da kuma kananan gulabe gulbi jami'i ne na gulbi mun gane ko teku aha yace wa ashiya'a min az-zar'i da kuma wani abu na daga wuraren noma fayahliku hadha sai wannan ya halaka wa yaslamu hadha sai wannan kuma ya kukuta ya diya wa lam yakun lin-nasi kira'un illa zalika kuma mutane sun kasance ba sa da suhuri in ba wannan ba falidhalika zajara anhu yace dan saboda shi yasa manzon Allah yayi hani akan sa yace fa amma shay'un ma'lumun amma idan ya kasance za a ba da suhuri ne za a ba da haya ne da abu sananne madmunun wanda ake da tabbaci akan sa fala ba'sa bihi to babu lahi akan wannan malike cewa almadhiyatu almadhiyanati abinda ake cewa almadhiyanat shine al-anharul kibar shine manyan manyan gulabe wal jadwal shi kuma abinda ake cewa al-jadwal an-nahrul kibar shine an-nahrus saghir shine karamin gulbi ma'ana karamin tabki mun san da cewa a bakin gulbi ana noma mun gane ko to shine sai mutun ya zo ya baka haya bakin gulbi inda yake noma yace wanga bangaren nawa ne wanga bangaren naka ne sai wani bangaren ya hutu wani bangaren bai hutuwa to sai manzo Allah ya hana su akan wannan kamar yadda muka gani a wancan hadisin, ma'ana da wannan hadisin da wancan duka ma'anan su guda. Mi wannan hadisi yake karantar da mu? Wannan hadisi yana karantar da mu akan cewa ya halatta ba da suhuri na gona, amma ya kasance da sharadin abunda za a bada mai yake da suna ladar da za a biyan wannan suhurin, ya kasance in ma kuɗi za a bayar ko kuma ya kasance za a yi raba tsakiya ne, amma a raba wanga ɓangaren nawa musulunci ya hana sa, domin kamar yadda muka gani a can baya ƙa'ida ce malumai suke cewa kullu bai'in yatadammanu al-gharara wal jahalata fi ma yuqsadu fa haramun, ma'ana dukkan kasuwancin da ya kumshi rudu da rashin tabbacin abun, to wannan kasuwancin musulunci ya hana sa. Mun gane ko? Kuma idan muka gani a cikin irin wannan akwai mi, akwai rudu, akwai rashin tabbaci, akwai lokacin da ma zai iya zamantowa akwai yaudara a ciki. Wannan shine kenan. Wannan dai hadisin yana ƙara tabbatar mun da cewa wannan addini namu na musulunci yana kokarin ne duk abin da zai kawo baraka a tsakanin mu musulmai, yana kokarin ganin cewa ya dumke sa, sannan kuma dukkanin abin da zai kawo haɗin kan musulmai yana kokarin ganin yami ya halatta sa. Mun gane ko? Jayyid. Shi yasa yana ɗaya daga cikin ka'idodi malumai suke cewa dukkanin abin da zai iya jawo baraka a tsakanin musulmai to musulunci yana haramta sa. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Sai a hadisi na gaba malai yake cewa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullahi dan Umar yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da ma'afinsa, qala yace asaba Umaru ardan bi Khaybara, Umar ya samu wani hili a Khaybara, fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sai yazo a wajen manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa, yastamiruhu fiha, yana neman umurninsa a cikin wannan gonar, ma'ana yana neman shawararsa. Mun gane ko? Kenan an yi yaƙi ne aka raba, sai aka basa wani hili, babban hili, to shine sai zai yana neman shawarar manzon Allah yaya kamata yayi da wannan hilin. Faqala, sai yace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, inni asabtu ardan bi Khaybara, ni na samu wani hili a Khaybara, sunan wannan ƙauyen ne da muka ce an kwace ga Yahudawa da suka yi ta'addanci ga musulmai. Yace lam usib malan qattu, yace ban taba samun wata dukiya ba, huwa anfasu indi, wadda ta yi tsada a wurina minhu kamar wannan dukiyar, fama ta murini bihi, me kake umurta ta da shi? Kenan da ya samu wannan gonar shine yace ya manzo Allah, ban taba samun dukiya ba wadda Allah madaukakin sarki yake so, wadda na hiso fiye da sauran dukiyoyi na, kamar wannan gonar da na samu, ya kake ganin ya kamata in yi da wannan gonar? Kenan shawaran manzo Allah ce ke tambaya. Qala, sai manzo Allah yace masa in shi'ta habasta aslaha, in kana so zaka iya ka rike asalinta, wa tasaddaqta biha, amma kuma zaka yi sadaka da ita, ya zamanto taka ce amma kuma a matsayin sadaka take. Qala yace fa tasaddaqa biha Umar, sai Umar yayi sadaka da ita. Da hama da majina ne har ciwon kai ta sami ne, yake cewa fatasaddaqa biha Umar, sai Umar yayi sadaka da ita, ghayra annahu la yuba'u asluha, sai dai ba a sayar da asalinta, wala yuras, sannan kuma ba a gadonta. Kenan wannan gonar da ya kyauta da ita, ba a sayar da ita, sannan kuma ba a gadonta. Kwale ya ce fatasaddaqa biha Umar fil fuqara, sai Umar ya yi sadaka da ita a kan talakawa, wa fil qurba, da kuma kusanta dangi, wa fil riqabi, da kuma bayu, wa fi sabilillah, da kuma a cikin hanyar Allah, wa ibn sabil, da yan tafarki, ma'ana wanda suke akan hanya, wa dhaifi, da bako, la junaha ala man waliha, babu lahi akan wanda yake kula da wannan gonar,
an ya'kula minha bil ma'ruf, yaci daga gareta da kyautatawa, aw yut'ima sadiqan, ko kuma yaci yadda aboki, ghayra mutamawwilin fihi, ba tare da yayi babaki ne a cikin ta ba. Wa fi lafzin, a cikin lafazi, ghayra muta'assilin, ba tare da ya mayar da ita ba kamar tasa. Wannan hadisin yana bayani ne akan abin da ake ce ma al-waqfu. Me ake ce ma al-waqfu? Shine waqafi, shine kana da wani abu sai kai sadaka da shi, ka sashi a cikin hanyar Allah, kace wannan na bar sa, nayi kyauta da shi ga Allah madaukakin sarki. Kawar misali nan, Umar gona ce yayi kyauta da ita akan hanyar Allah madaukakin sarki. To yana ɗaya daga cikin sharadi na waqafi shine idan mutun yayi waqafi da abu, misali gida ne kai waqafi da shi, ko kuma gona ce kai waqafi da ita, za ta zamanto a matsayin taka, a matsayin sunanka, amma sai dai ba za a sayar da ita ba. Bayan wannan kuma ba za a yi gadon ta ba, da a ce zaka mutu dodiyanka ba za su gashe ta ba. Mun gane ko? To shine sai manzo Allah yake cewa idan kasance gona ce babu laihi ga wanda yake kula da ita ya ci daga cikin ta, ko kuma yayi kyauta daga ciki, amma sai dai kada yayi babake re a ciki da ita. Ma'ana shine ya mayar da ita kamar tasa, sai wanda yake so zai ci, wanda bai so ba zai ci ba. Me wannan hadisi ke karantar da mu? Wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa kamar haka. Na farko, yana karantar da mu akan cewa yana da kyau yin shawara da wanda kake tsammanin ya hika alkhairi. Mu ji Umar anan ne yan sadaka ce yake so yayi, amma kamin yayi sadakan nan sai da yazo nemi shawaran manzon Allah ya kamata in yi. Mun gane ko? To kun ga anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su shawara, da shawara mafi mahimmanci shine mi, shine waqafi. Domin da a ce misali Umar kyauta ne yayi da ita, misali zai ba wani kanan ma'aifinsa ne, kun ga wannan kanan ma'aifin nasa shi kadai ne zai amfani da mi da wannan gonar. Mun gane ko? Kenan ladarsa kawai ta ma'aifin ne, amma nan da yake yayi waqafi da ita kenan sai kasance mutane da yawa za su amfani da ita, ko da bayan ya mutu ladar wannan abin yana kai masa mi, yana kai masa a cikin kabarinsa. Wannan shi ne kenan. Kenan kamar yadda muka gani, shi waqafi ba a gadansa. Misali ma'aifinku ne a cikin gidanku ya gina masallaci, lokacin da ma'aifin ya rasu, idan aka zo za a raba wannan gidan, to wannan ɓangaren na masallaci shi ba zai shiga a cikin gado ba. Wannan ɓangaren na masallaci zai mi, zai zamanto a nan wurinsa, duk wanda zai sayi gidan sai dai ya sayi sa ba da wannan ɓangare na masallacin ba. Mun gane ko? Dan saboda shi waqafi ne. Mun gane ko? Wannan shine kenan abinda wannan hadisi ke karantar da mu. Aha, kenan hadisi ne wanda yake bayani dai akan ɗaya daga cikin nau'i na kyaututtuka, shine kyauta ta mi, kyauta ta waqafi, ko kuma sadaka, sadaka ta waqafi. Sai hadisi na gaba, shi ma har yanzu yana bayani ne akan mi, akan abin da ya shahi kyauta. Malik yake cewa an Umar radiyallahu anhu, an karbo daga Umar, yardar Allah ta kara tabbata a gare sa, qala yake cewa hamaltu ala farasin fi sabilillah, na ba da kyautar wani doki a cikin hanyar Allah. Ma'ana duk lokacin da za a tayyaki a tai da shi. Fa adaahu alladhi kana indahu, sai wanda wannan dokin yake a wajensa ya wulakantar da shi, ma'ana ya wulakantar da dokin. Fa aradtu an ashtariyahu, sai na so in sai wannan dokin da nayi kyauta da shi. Wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin, sai nayi tsammanin cewa zai sayar da shi da sauki. Fa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, sai na tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa. Fa qala, sai yace la tashtarihi, kada ka sai wannan dokin da kai riga kai kyauta da shi. Wa la ta'ud fi sadaqatika, kada ka koma ma sadakarka. Wa in a'taakahu bi dirhamin, ko da a ce ku ya sayar maka shi da shi da dirhami guda, ma'ana iyakar dai sauki, yace fa innal 'aida fi hibatihi, domin mai komawa kyautar da yayi kal 'aidi fi qai'ihi, kamar wanda yake koma ma aman da yayi ne, kai amai sai ka koma kalashe sa. Wa fi lafzin, a cikin lafazi, fa innal ladhi ya'udu fi sadaqatihi, domin duk wanda yake koma ma sadakarsa, kal kalbi yaqi'u, kaman kare ne da yake yin amai thumma ya'udu fi qai'ihi sannan sai ya koma ma amansa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma har yanzu kuma daga ibn abbas yanzu Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah yace al'aidu fi hibatihi wanda yake koma ma kyautar da yayi kal'aidi fi qai'ihi kamar mai koma ma aman da yayi ne wannan hadisin Umar ne ke bada labari da kansa yake cewa yayi kyauta da wani doki ne ga wani daga cikin sahabbai akan in ya tashi tahiyya wajen yaki ya zanta tahiyya da wannan dokin to sai wannan mutumin da aka bashi doki ya wulakantar da wannan dokin ma'ana bai kula da shi domin yana ɗaya daga cikin abin da doki yake bukata shine kulawa mai kyau mun gane ko to idan misali a ce talaka ne ke rike da doki doki zai sha wahala sosai domin doki yana son hatsi to kai kuma hatsi busu ishe ka ba kana ba doki mun gane ko to irin wannan ne ya faru sai Umar ya ga dokin duka ya kwanjami ya lalace alhali lokacin da ya kyauta da shi lahiya lau to shine sai ya zo ya tambayi manzon Allah ina so in je in sai dokin nan da na bawa ne domin naga ya wulakantar da shi kuma in na je sayan sa ma ina ganin zai mini sauki to sai Umar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Umar kada ka koma ka sai dokin nan domin duk wanda yake koma ma kyautar da yayi kamar kare ne da yake yin amai sai ya koma ya lashe wannan aman kun ga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi mi sai ya hana sa me wannan hadisi ke karantar da mu wannan hadisi har yanzu yana nan mun da cewa yana da kyau a duk lokacin da wani abu ya shige maka a cikin addini kamin ka yi sa ka tambaya ya ya kamata a yi sa lil asafi shadid zaka ga so da yawa sai mun fada a cikin abu kaza sannan zamu zo mu tambayi ya ne al'amarin yake kawai misali tambaya da akai kwanaki na wanda saurayi da suka zubda ciki da yema budurwa wai yanzu daga baya yake tambaya ya ne hukuncin cikin da suka zubda mun gane ko kwanaki mun ba da amsa akan wannan to kun ga wannan duka bai dace ba ku ji sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ilimin su tare da iya larabcin su iya qur'anin su da hadisan su amma idan suka ga abu wanda suke shakka ya kamata a yi sa suna koma su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko shi yasa ɗaya daga cikin masu kima yake cewa wa idha ashkalat alayka umuran sal khabiran wala taqif fi su'ali in hadha huwa as-sa'adatu amma ghayru hadha fa mahdun qila wa qala yake cewa a duk lokacin da wani abu ya shiga maka a cikin juna kada ka tsaya kana kwankwanto haka ya kamata in yi ko ya kamata in yi yace ka ruga ka tambayi wanda ya sani yace domin a cikin wannan ne tsira yake mun gane ko me Allah yake cewa fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun wannan shine kidan wannan hadisi har yanzu nan muna yana ɗaya daga cikin ladabi na kyauta idan mutun yayi shine idan kai kyauta da abu shikenan ka kare da shine bai kamata kana leke baya ya kamata yake kula da wannan abun ka ba kanan ka salula mun gane ko a duk lokacin da ka ga yayin da sallah sai ka ce kai wallahi ba iya maka kyauta ba ko kuma ka bashi sadda gizina in ya sako ta tamuke sai ce ka ji da Allah inda ma na sani ban baka ita ba ina ruwanka mun gane ko kinan da ya huta daga hannunka ya huta daga mi ya huta daga mallakinka mun gane ko kinan irin wannan lokacin da kai kyauta kake komawa ga leken abin da kai kyauta da shi zai shigar da kai a cikin babe na mi a cikin babe na gori mun gane ko kuma mi manzo Allah yake cewa la yadkhulul jannata mannanun mun gane ko kinan yana da kyau idan kai kyauta da abu ka san da cewa ya huta daga mallakinka da a ce kana bukatar wannan abin ma sai ka tambaye sa mun gane ko jayyid to shin wai akwai ina ne idan mutun yayi kyauta baya halatta ya komo ko kuma akwai wuraren da idan mutun yayi kyauta ya halatta ya komo wani lokaci ne kuma kyauta yake zamantowa in kai ta haramun ne ka koma mata lokacin da kyauta take idan kai ta shikenan baya halatta ka komo mata shine lokacin da ka riga ka sata a cikin inda ka sata mun gane ko na taɓa ba da wannan misali misali mutun ne ya zo bakin kofar masallaci ya huddo ya isko kesa an sa fi sabilillah sai ya huddo milfaran ya huddo ya aza bakin kes sai ya tuna kai ashe ban da kwanaki kun ban da kudin kwanaki sai ya jaye ke ya maida aljihu ya tahiyya tai yana da lahi ko bai da lahi a baya da lahi tunda bai riga yami ba ya sata a cikin keskin ba amma da bayan ya sa ya koma ina mai gadi a zo a bude da ya kuskure wajen isa dala 5 na sa shakka ban sani ba ko wajen isa dala 100 nasa jaka goma a bude a bani to idan kai wannan kai abin da bai dace ba ka koma ma amaikinka kun ga a wannan lokacin manzo Allah sai siffanta wanda yayi wannan da mafi munin siffa shine siffa ta mi siffa ta kare mun gane ko dalilin wannan akan cewa ya halatta kamin ta shiga kai shine ka'ida da malaman shi ke cewa kuma asali hadisi ma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al mutatawwi'u amiru nafsuhu ba'ana wanda yake lokacin da zai yi wata ibada wadda ba dole akan sa ba to yana da daba in yana so ya ci gaba in yana so mi ya jayi amma kuma da ya shiga to shikenan sai an idata mun gane ko wannan shine kenan to a wannan lokaci ne kuma yake halatta bayan ka yi kyautar ma kuma ka koma ka kwace kyautar ka a wannan idan kuma ta faru ne tsakanin da da ma'aifi kenan da da ma'aifi ya halatta in yayi ma dan sa kyauta ya koma ya amshi wannan kyautar don mi manzo Allah yake cewa anta wa maluka li abika wani yaro ne kawo karan ma'aifinsa ya canye masa kudi mun gane ko sai manzo Allah yace da kai da dukiyar taka duka na ubanka ne mun gane ko sai ka ba ni wuri to kenan ma'aifi idan ya ma kyauta ya halatta shi ya koma ya amshi wannan kyautar asali kaida ce a wajen malamai suke cewa la ta'tasilul hibatu illa min waladin liwalidi baya halatta a koma ma kyauta idan aka yi sai idan da ne da ma'aifi wannan hadisin na gaba ma ina tsammani shine zai muna bayani akan wannan mun gane ko wannan shine kenan sai malai yake cewa alhadisu alhadi 10 hadisi na 11 a cikin wannan babin anin nu'man bin bashir an karbo daga nu'man dan bashir qala yake cewa tasaddaqtu aha tasaddaqa alayya abi ma'aifina yayi mini sadaka bi ba'di malihi da wani sashi na dukiyarsa faqalat ummi amratu binta rawaha sai ma'aifiyata amratu binti rawaha tace la arda bazan yarda ba hatta yashhada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai manzo Allah yayi shaida fantalaqa abi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aifina ya tahi zuwa wajen manzon Allah li yushhidahu ala sadaqati dan yayi masa shaida akan sadakar da yayi mini fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace masa afa'alta hadha bi waladika kullihim shin kayi wannan kyautar ga ƴaƴanka gaba ɗayansu qala la yace a qala sai manzon Allah yace ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa'dilu baina auladikum ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku faraja abi sai ma'aifina ya koma faradda tilka sadaqa sai ya mayar da wannan sadakar wa fi lafzin a cikin wani lafazi qala yace fala tushhidni idan dan haka kada ka sa ni shaida fa inni la ushhidu ala jawrin dominni bana shaida akan zalunci wa fi lafzin a cikin wani lafazi fashhad ala hadha ghairi to ka sanya wani yayi shaida akan wannan wanda ba ni ba wannan hadisin kenan an-Nu'man bin Bashir ne yake cewa ma'aifinsa yayi masa kyauta daga cikin wani sashi na dukiyarsa to da yayi masa kyauta sai uwar ta ce masa to bazan yarda da wannan kyautar da kai madana ba sai ka je ka shaida ma manzon Allah manzon Allah ya zaman to shaida dan kakka mutu sauran diyanka su zo su ce mi ai ba gaskiya bane tunda dai ga manzon Allah yana shaida kenan shikenan sai ya je a wajen manzon Allah ya gaya masa lokacin da ya gaya manzon Allah ga kyauta ya madan sa manzon Allah ya shaida sai manzon Allah ya ce shin kyautar da kai duka diyanka ne kama kyautar ka musu irin wannan kyautar ko kuma wannan shi kadai ne kai ma sai yace a wannan dan nawa shi kadai ne nama sai manzo Allah yace masa ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku mun gane ko a wata riwayar ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kami ka sa wani yayi shaida domin ni bazan yi shaida akan zalunci ba kun ga anan sai manzo Allah ya siffanta wannan kyautar da aka yi a matsayin mi a matsayin zalunci ma'ana wannan hadisi na muna cewa duk kyautar da kai ma ɗai daga cikin ƴaƴanka to dole ne su ma sauran sai kayi musu amma akwai lokacin da ya halatta kai ma wani ba kama wani ba mun gane ko kamar yadda al-Imam Ibn Makir suna Ahmad bin Hanbal yake cewa idan ya kasance akwai dalili in gane ko ma'ana akwai wani sababi da ya saka masa wannan kyautar wanda kuma sauran ƴaƴan idan suna idan wannan sababin ya sami su ma da zaka yi musu to babu lahi akan wannan mun gane ko sai suke bada misali diyanka ne suke karatu sai kace to duk wanda ya haddace alqur'ani zan sai masa mota duka kuma suna makaranta to da aka sabke aka yi lokaci sai aka ga ga wanda ya sabke alqur'ani to a wannan lokacin idan ka masa kyauta babu laihi domin mi domin yayi abin da su busi ba kuma kasa sharadi akan wannan mun gane ko wannan shi dai ne kenan wannan hadisi yana karantar da mu wajibi ne yin adalci a tsakanin ƴaƴa mun gane ko a kwanaki akwai wani dan uwa da ya taba mini tambaya a can wancan masallacin dai ne daga cikin dalibai yace ya halatta wai baban su ne suke yake da mata guda biyu kowace da diyanta to sai kasance ita uwar gidar tana da uwa wanda shi yake biya ma diyanta lakwal tabiya dai daga cikin lakuloli masu tsada su kuma sauran equal public suke yi ma'ana ba tabiya suke ba yace mallan shin nan ne akwai zalunci ko babu zalunci wancan diyan su suna private wannan kuma suna public mun gane ko to wannan tambayar zan barku ba mu amsa mun gane ko in dai mutun ya gane abin da muka ce a yanzu zai iya bada amsa aha wa zai ba mu amsa kuma ya ga dalili aha aha ya halatta abin da aka yi bai halatta ba dan saboda me wanga hadisin to aha akwai da zai fadi kishin haka aha ya halatta dan saboda me jazakumullahu khairan aha abu ku gane tambayar bane ashe shi yasa yawa uban ba shike biya ba mun gane ko kenan kyautar ba daga uban take ba daga wa take daga uwa mun gane ko kenan kaman zaman uwace yake biya musu kenan wannan wannan abin da aka yi babu lahi akan sa ita ma kenan matar guda ta azama wanta guda ku kai biya manata inda muka samu dai dai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله